Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Miki kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 4 ga watan Agusta na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
An kammala binciken jirgin ruwan dakon kaya na farko dake jigilar hatsi daga Ukraine. Tambayin da Rasha ta kaddamar da mamayar ta karshen watan Fabrairu da ya gabata a Istanbul jiya Laraba. Kuma zai ci gaba da tafiya zuwa Lebanon inda ya dosa. Har yanzu gwajin da ake gudanarwa kan shugaban Amurka Joe Biden yana nuna cewa dauke da COVID, amma baya jin laulayi kuma baya jin zazzabi, a cewar wata sanarwa daga likitansa da Kevin O'Connor. Yana Laraba, Taliban a Afghanistan ta yi Allah wadai da harin jirgi mara matuki na Amurka da ya kashe wanda ake nema ruwa a Jallo, shugaban Al-Qaida Ayman Al-Zawahiri.
To kanan labaran kenan. Yayin da 'yan bindiga suka kai wa mataimakin shugaban 'yan sandan Najeriya tare da kashe dogaran sahari, ko me masana ke cewa kan lamarin tsaro a kasar?
Ba wani abu bane, kawai abu ne da yake nuna mana dada tabarbarewan sha'anin tsaro a nan kasar. Abu ne abin takaici, ma ya zama ruwan dare mai gama duniya.
A ɗaya bangaren kuma, kowane irin hali mutanen da ke hannun 'yan bindiga Kaduna ke ciki, musamman ma a fannin abinci?
To muna cin masara, mu ci da safe, mu ci da daddare, sai wasu lokuta an samu shinkafa a kawo saboda tana wahala. Daga baya-bayan nan kuma sun ba mu kuɗi su biyu 10,000.
Amma me kuke da 10,000 a daji?
Muna siyan abubuwan da muke so, tunda ai akwai masu siyarwa.
Daya daga cikin waɗanda Allah ya kubuta daga hannun 'yan bindiga kenan sai a kasance da mu cikin shirin. Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirin tare domin iyali, amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An kammala binciken jirgin ruwan dakon kaya na farko dake jigilar hatsi daga Ukraine. Tambayin da Rasha ta kaddamar da mamayar ta karshen watan Fabrairu da ya gabata a Istanbul jiya Laraba, kuma zai ci gaba da tafiya zuwa Lebanon inda ya dosa. Daugar binciken fararen hula ta haɗin gwiwa da ta haɗa da jami'ai daga Rasha, Ukraine, Turkiya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya sun kwashe kimanin sa'o'i ku a cikin jirgin ruwan Razzoni na kasuwanci. Tawagar ta kasance wani bangare na cibiyar haɗin gwiwa JCC, wadda aka kafa a Istanbul ƙarƙashin yarjejeniyar Black Sea Grand Initiative da aka sanya hannu a ranar 22 ga watan Yuli. Za su sa ido kan aiwatar da yarjejeniyar. JCC ta ce tawagar ta tabbatar da cewa komai yana cikin tsari da ma'aikatan jirgin da kuma kaya, kuma wannan yana nuna ƙarshen aiki na farko don aiwatar da yarjejeniyar. Ma'aikatar kula da ababen more rayuwa ta ce akwai ƙarin jiragen ruwa 17 da aka loda, kuma suna jiran izinin tashi daga tashoshin jiragen ruwa na Odessa, Channel Max da kuma Yuzini. Har yanzu gwajin da ake gudanarwa kan shugaban Amurka Joe Biden yana nuna cewa dauke da COVID, amma baya jin laulayi kuma baya jin zazzabi, a cewar wata sanarwa daga likitansa da Kevin O'Connor. O'Connor ya faɗa a cikin sanarwar cewa Biden yana jin daɗin motsa jiki mai sauki kafin gwajin nasa na safiyar jiya Laraba. Ya ƙara da cewa shugaban yana fama da tari lokaci-lokaci, amma ba kamar na jiya ba. Zafin jikin Biden, bugun jini, adadin numfashi da kuma yawan iskar da jikinsa ke bukata sun kasance daidai, sannan har yanzu huhunsa lafiya yake. Shugaban na Amurka zai ci gaba da kasancewa a killace, yayin da yake murmurewa daga sake kamuwa da cutar da aka gano a ranar Asabar. Fadar White House ta ce duk da kamuwa da COVID-19, shugaba Biden ya ci gaba da aiki daga gidansa na gwamnati. Har ila yau ya ci gaba da yin taka tsantsan don kare duk wani ma'aikaci na gidansa, jami'an tsaron farin kaya ko fadar White House waɗanda ayyukansu yake buƙatar su kasance kusa da shi. Jiya Laraba, Taliban a Afghanistan ta yi Allah wadai da harin jirgi mara matuki na Amurka da ya kashe wanda ake nema ruwa a Jallo, shugaban Al-Qaida Ayman Al-Zawahiri, a tsakiyar birnin Kabul a ƙarshen makon da ya gabata. Sai dai ta ce har yanzu ba su da wani bayani game da harin da aka kai kan wanda aka auna tare da sabunta kudurinta na yakar ta'addanci. Abdulsalam Hanafi, mataimakin Prime Minister Taliban na biyu, ya bayyana haka ga manema labarai a babban birnin kasar Afghanistan a wani mataki na farko da mahukuntan kasar suka dauka a hukumance dangane da kisan da aka yi wa wanda ya kitsa har-haren ta'addanci bayan da shugaban Amurka ya tabbatar da hakan a yammacin ranar Litinin da ta gabata. Kasancewar Zawahiri a wata unguwa da ke birnin Kabul ana ganin wani abun wulakanci ne ga Taliban da suka kwace mulki kusan shekara guda da ta gabata kuma suke neman amincewa da mulkinsu daga kasashen duniya. Har yanzu ba mu da waɗannan bayanai, abinda muka sani shine an kai hari ta sama a nan kuma masarautar musuluncin mu ta yi Allah wadai da shi sosai, in ji Hanafi a lokacin da aka tambaye shi game da harin da Amurka ta kai da jirgi mara matuki da ya kashe Al-Zawahiri.
In an jima kaɗan, Hafiz zai sake da labarai kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda yayin da 'yan bindiga suka kai hari a kan tawagar mataimakin shugaban 'yan sandan Najeriya Audu Madaki suka raunata shi da wasu muƙarrabansa, kana suka kashe dogarinsa. Masana ƙasar na cewa wannan na ƙara nuna taɓarɓarewar tsaro ne baki ɗaya. Hassan mai na kaina na ɗauke da wannan rahoton.
Su dai 'yan bindigar sun bude wuta ne akan ayarin mataimakin su feta janar na 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya na 12 AIG Audu Adamu Madaki. 'Yan bindigar sun kaiwa wannan babban jami'in dan sanda farmaki ne a Barde da ke yankin Jagindi na jihar Kaduna akan hanyarsa na zuwa nan Abuja da misalin karfe 2:30 na inda suka kashe dogarin mataimakin su feta janar na 'yan sandan Najeriya yayin da shi ma samu raunuka tare da sauran wasu daga cikin 'yan tawagar tasa. Tuni kuma gwamnatin tarayya ta mai da martani akan wannan al'amari.
What I know is that bandits would always want to make this kind of spectacular.
Ministan labaran Najeriya kenan Alhaji Lai Muhammad ke cewar 'yan bindigar su fa a koyar da yaushe so suke irin wannan aika-aika don a san suna nan su kuma yi jan hankali. To koyaya masana ke kallon wannan farmaki akan mataimakin shugaban 'yan sandan Najeriya? Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a Jami'ar Abuja.
Ba karamin abin damuwa bane tun mai mukami na mataimakin Inspector General na ƙasa wanda a aikin da yake ma jihohi kusan 4 zuwa 5 ne a ƙarƙashin shi, komishinonin 'yan sanda wurin 4 ko 5 ne a ƙarƙashin shi, cewa 'yan ta'adda za su iya kai hari a kansa sannan su samu dama a kan shi, sannan kuma maimakon hankalin gwamnati ya tashi sai a rinka fitowa ana faɗan magana cewa wai 'yan ta'adda suna san a sanda su ne. Wataƙila su masu mulkin ba su sanda su ba, amma talakan Najeriya wanda aka kama aka karɓi kuɗi a hannunsa kaiwa iyalansa fyaɗe a gaban shi, aka kore shi daga gidajensa, aka ƙona gonakinsa, aka mai da shi cikin ƙuncin da bai taɓa sani a duniya ba, ai shi ya sa akwai 'yan ta'adda.
A cewar mai sharhi kan al'amuran tsaro a Najeriya Farfesa Muhammad Tukur Baba, irin wannan farmaki akan babban jami'in tsaron Najeriya alamu ne da ke tabbatar da cewar tsaro a ƙasar ya su kurkuce.
Wannan farmaki da 'yan ta'adda suka kai wa mataimakin Speton ɗan sandan Najeriya ba wani abu bane, kawai abu ne da yake nuna mana daɗa taɓarɓarewan sha'anin tsaro a nan ƙasa. Abu ne abin takaici, ma ya zama ruwan dare mai gama duniya. Farmaki da suka kai wa jirgin ƙasa, farmaki da suka kai kuje, farmaki da suka kai wa shi kansa tawagan shugaban ƙasa, ma waɗannan su ne ma ya nuna suna da ƙarfi. Jihohi da yawa ana ta kakashe mutane a Borno, a Taraba, a Zamfara, a ko'ina a Niger State ana ta kakkashe mutane, ƙauyawa da ba su san komai ba, ba su da komai, a kashe su, a ƙona wani ɗan abubukoki da suke da su da abin nan. Duniya duk ta sani, wataƙila shi Lai Muhammad ne dai da yake zaune a Abuja bai san duniya ta san da wannan ba, amma duk duniya kowa ya san Najeriya ba tana cikin wani hali na ƙaƙanin kai.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dawo dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Kungiyar ma'aikatan jinya ta Malawi ta bugaci shugaban ƙasar Lazarus Chakwera da ya bar ma'aikatan jinya kusan 2,000 don su yi aiki a ƙasashen Amurka da Saudiya bayan da gwamnati ta bayar da umarnin dakatar da shirin. Kungiyar ma'aikatan jinya da ungozo mata Malawi NONM ta sanar da shirin ne wata guda da ya gabata, inda tace an tilasta ma'aikatan jinya yin aiki a kasashen waje saboda yawan rashin aikin yi a Malawi. Kauran ma'aikatan lafiya ta haifar da damuwa, kuma ma'aikatar kwadago ta kasar a ranar Talata ta ba da umarnin soke shirin. Tana mai cewa kungiyar ba ta da hurumin doka kan kauran ma'aikata. Ministar kwadagon Malawi Bera Kantukule ta shaidawa BOA a ranar Talata cewa an yanke shawarar dakatar da shirye-shiryen ne bayan la'akari da cewa kungiyar ma'aikatan jinya da ungozoma ta Malawi kungiyar ma'aikatan lafiya ce kawai. Ta ce abin da muka gaya musu shi ne idan kuna son yin wannan abu to tabbas ku yi rajista daban wacce za ta rika ɗaukan aiki, amma ku yadda kuke doka ba ta ba ku damar shigar da kansu cikin kauran ma'aikata ba. Yar majalisar wakilai ta jam'iyyar Republican a Amurka Jackie Walensky ta mutu a wani hatsarin mota da ya faru a gundumar Indiana ta Arewaci, a cewar wata sanarwa da ofishinta ya fitar jiya Laraba. Walensky, wacce ta yi aiki a kwamitin majalisa mai muhimmancin gaske da ke sa ido kan harkokin haraji, an fara zaɓar ta don wakiltar gundumar majalisa ta biya Indiana a shekarar 2012. A baya ta yi wa'adi a majalisar dokokin jihar. An haifi Walensky mai shekaru 58 a South Bend, kuma tana zaune kusa da Elkhart da ke jihar Indiana. Ita da mijinta a baya sun kasance masu wa'azin mishan a ƙasar Romania, inda suka kafa wata gidauniya da ke ba da abinci da magunguna ga yara matalauta. Ta yi aiki a matsayin mai ɗauko rahoton labaran talabijin a South Bend kafin ta shiga siyasa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Malam Muktar Shaibu na ɗaya daga cikin mutane biyar da 'yan bindiga suka saki a ranar Talata, kuma ya ce sun yi fama da rashin lafiya da kuma zaman zulumi na rashin sanin makomarsa a daji hannun 'yan bindigar. Kamar yadda za ku ji daga bakinsa a wannan tattaunawar tasu da wakilin Isa Lawal Ikra.
To alhamdulillahi, kamar yadda kowa da ya fito yake faɗi, mun yi fama da rashin lafiya, kuma cikin hukuncin Ubangiji an muka tura da request na magani, mukan samu wani lokuta da yakan ɗauki lokaci. To amma alhamdulillah, cikin hukuncin Ubangiji addu'o'i da ake yi, mun yi zama ba mai kunci yadda ku kuke ji a nan ba. Ba dai irin zama ba ne wanda na 'yanci. Duk abin da za ka yi kana under directive ne, sai ka tambaya duk abin da za ka yi.
Amma an ga faifan bidiyo kuma ana dukan ku.
Wannan faifan bidiyo gaskiya ne, saboda ita gwamnati da Allah ya dora mata alhaki na 'yan Najeriya suka kasa fidda mu har kwana 127. An zo wasu 'yan uwa suna so su fitar da 'yan uwansu, kuma a sojoji sun tare. Shi ne babban abin da ya janyo mana wannan duka da suka ce za su yayyanka mu. Allah ya tsaye da abin a duka.
Amma yunkurin nan na 'yan uwa, ana magana kuɗi ake kaiwa, kuɗin kenan aka je kaiwa.
To ai ni ban sani ba, ka gani ina zaune a can gurinsu. Mu dai za a zo a ce da wane da wane da wane ku taso, yau wa'adinku ya ƙare tunda jarabawa ce. To duk wanda kwanakin shi suka kare, ko ta wace hanya ce, Allah cikin ikon shi zai fidda shi inda abincin shi ya kare, kamar yadda ni ma na fito.
Yanzu kana nufin banda faifan dukan nan ba a taba dukan ku ba?
Gaskiya ba a taba dukan mu ba, sai ranan da aka kama mu washe gari aka yi mu kowa bulala 10-10. Tun daga nan ba wanda aka sake duka.
Me kuke ci ne?
To muna cin masara, mu ci da safe, mu ci da daddare, sai wasu lokuta an samu shinkafa a kawo saboda tana wahala. Daga baya-bayan nan kuma sun ba mu kuɗi su biyu 10-10.
Amma me kuke da 10-10 a daji?
Muna siyan abubuwan da muke so, tunda ai akwai masu siyarwa, akwai gidan malam shi ogan gaba ɗaya shi babban malami, a gidan shi muke aikawa mu sai duk abin da muke so na jin daɗi.
Ana ta bada alƙaluma na irin mutanen da aka kama lokacin da aka kama ku, ka iya ƙididdige ko kuno ne farko?
Mu 63 ne.
Yanzu mutum nawa kuka baro?
34. 34 suna can, yara 5, tsohuwa da manya, dattawa da matasa 29.
Wai me takamaimai suka ce suna so a gurin gwamnati?
To ita gwamnatin ta san abin da suke so, tunda ni ka gaba da ni muka zauna da su da gwamnati ba, amma a baya sun nemi yara an basu, sun ba da wasu mutane. So daga baya suka nemi a basu malaman su, abin ya cicira har izuwa yanzu abin da suka gaya mana kenan.
Wasu za su yi mamakin da yawan waɗanda suka fito ɗinnan za a ga sun rame. Kai a haka kamar baka rame bari da ke mu san ka kafin a kama ka ba?
Ni ma na rame sosai, duk wanda ya sani sai da ya mun kuka.
Me ya fi damunka lokacin kan hannun mutanen nan?
Rashin sanin me zai faru anjima saboda komai zai iya canzawa muka ji karan jini hankalin mu tashi haka dai rashin sanin takamaiman abin da zai faru shine babban tashin hankalin mu
sojoji sun taba zuwa lokacin kuna can
a'a ba mu taba ganin su ba
ina wanda aka harba a wannan guri Aminu an ce har da shi aka tsira
Allah ya yantar da shi tare muka fito
waye harbe shi
ban san sunan shi ba
amma me dalili
a kuskure aka samu straight bullet ne ana ce mai accidental discharge bai yi niyan harbin sa ba yana gyara bindigan ana mai magana sai abin ya kuce sai ya samu al'amin din
yanzu a matsayin ka wanda Allah ya kubutar da kai kila a ce wannan sako zaka ga ya gwamnati saboda irin abubuwan da ke faruwa
tayi wa Allah ta duba amanar da Allah ya bata wanda zamu je gaban Allah mu ansa taimaka mu waɗanda suke baya samu su ceto waɗannan bayin Allah
Malam Muktashi Aibi kenan ɗaya daga cikin mutanen da ƴan bindiga sa wato a hirarsu da Isa Lawal Ikra ana sauraron sashen Hausa na Murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku izo shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook yanzu dai agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:16 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don da mai ba ku da ba tambaya Minene dunia, minene dadin dunia. Minene dunia, minene dadin dunia.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu sallama da bakin da muka gayyata domin nazarin kalubale da ke gaban mata a yunkurin cimma burin su na neman adama da su a harkokin siyasa da mulki a Najeriya. A yau bakin da suka hada da NAAD Efa fitakar kare hakokin mata da kuma gwagwarmaya barista Hassana Ayuba mai riga sai kuma dan siyasa a jihar Kano Nasiru Shaibu Marmara. Sun bayyana yadda suke gani za ta iya sauya zane idan 'yan siyasar Najeriya da gaske suke yi. Ga karashin tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta.
Yanzu ministocin da aka kawo don wanda suka shiga siyasar nan bakwai nan ba mai shiko daya. Wanda ma waɗansu ma kan gan irin abin da suke an ce a rike musu sun dawo mutum da ya kawai zai rike office uku. Kin taɓa gan mace da za ta yi wannan yanzu kan gan akwai damuwa. Akwai matan da za su yi rike kasan nan a ba mata goyon baya mun sani kun san yadda ana dagula abubuwa
saboda mu zo gare ka ka bada amsar wannan dazu kana bayani kace mata ba su shirya karban waɗannan mukamin siyasa ba saboda sun gaza su nuna raunin su na mata yaya za su yi su gyara
to ina za su yi su gyara duk da mukami da ake magana a gwamnati iri biyu ne akwai na zabe akwai kuma wani ke nadawa ake tabbas ni kaina ina goyon bayan a ƙara yawan mukamin da ake ba mu mata na nadawa ina goyon bayan wannan kuma in ta lissafa akwai mata duda dai bata lissafo su Deziani ba tsohon minista
kai me yasa tunanin Deziani ya zo ranka yanzu
a kawai dai ta tsallake bata lissafo da ita bane ta lissafo wani kirki na kirki ina ce ta tsallake ta bata lissafo ta ba amma ina goyon bayan a maganar appointment tabbas ina goyon bayan a ƙara yawan matan da ake ba mu mukamai na daya amma
na siyasa fa
yawa na siyasa din kuma na zabi gaskiya wannan shi ba a bayar da shi kowa shi dai kwata in sun shirye kwata suna da better chances na su kwata kwata ba lalle a ce da mukami
to gashi ta ce abu ne na karfi kuma ba su da wannan karfin
karfi maganar zabi ba ka da karfin da ya wuce kuriya karfi a maganar zabe kuriya ce kuma mata suna da yawan gaske da in har da gaske suke za su jefa in ko namiji bai zabi ko namiji bai zabi mace ba mace za ta iya cin zabe da kuri'un na mata in har da ya serious amma in dai ba they are not serious to wannan is something different su je su ci gaba da karɓar naɗe-naɗen wani aiki na naɗawa a rinka ba su ana naɗawa saboda ko namiji ka gani wallahi ba wai yana kwance ne kawai zai zo ga ci zabe ba biya za ta yi amma mata su sani kuma su ma an har za su fito kamar ne waɗansu ƴan uwansu mata suka yi suka dage kamar ne yanzu nake certain example wanda suka samu tickets in har za su zagi su ma matan kowace za ta cewa daga suke su zagi su san cewa ba maganar wasa ba ce neman takarar wallahi za su samu su waɗannan da suka samu su sauran da suka samu ba su da bambanci da sauran mata su ma mata ne of course a kowane suke da ɗan wani abu da yake sun musu rai ko na kalkin ko na iyali ko aya ko na al'ada ko na amma ba za ka zo street ga baki ɗaya ka ce babu mace da take free ta zo ta nemi takara ba har a ce za a bata fin ma kyauta amma kuma ta kasa nema ba.
Barista Hassana ya kalubalance ku fa ya ce ku ne ba kwa son ku shiga zaben nan ku taka rawa ku kwaci mukamman nan da ƙarfi. Ya me zaki ce a game da haka?
Ba gaskiya bane. Zaben Najeriya yanzu zaben kudi yake yi ba zaben kuriya bane. Eh, zaben mai karfin da nake nufi shine mai kudi. In kana da kudi za a zabe ka, in baka da kudi ba mai zaben ka. Shi kuma ya san gaskiya nake fadi ba kariya bane.
To ba za ku je ku tara kudin nan ba kungiyance?
Matan suna da kudin. Kudin a hannun maza yake. Yana maganar Dizani da Patricia Ete. Da Dizani da Patricia Ete maza guda nawa muke da irin su a Najeriya sun fi dari. Wanda suka yi irin na Dizani da Patricia Ete sun fi ma a kirga mu ku a mata guda biyu ne zaka yi ba da lissafi irin Patricia Ete da Dizani amma maza sun fi dari irin su to inda a ce muna da matan da suke da kuɗin maza haba ana ko magana ai ba maganan kuriya bane maganan kuɗi ne zaben Najeriya ka ga yawa kowa har yaron da yake ciki ba ya fishi ba ya san zaben Najeriya da ake yanzu na kuɗi ake ba na kuriya bane in na kuriya ne maza sun isa su saya da mu ne ai su mazan sun san masu zaben su mata ne da yaya da matasa ba maza ƴan uwansu bane suke zaben su ba in an fita kuriya ne su kuma sun san za a tsaya ta kan santsan akan kuriya ne ai yawancin su ba za su kai labari ba sun sani
to amma dazu yayi bayanin cewa ai gidauniya ake kafawa ko me zai hana ku yin haka
su ne suke hana mu kafa gidauniyan mazan su suke hana mu kafa gidauniyan ki giya wa kowa da babban murya nake magana mazan ne suke hana mu kafa gidauniya a kasan nan ba a san a ji muryan mace a kasan nan an danna mana muryan mu ya koma kaman wanda yake mura eh ko ka daga muryan ba mai ji mazan ne suka mayar mana da muryan mu ya zama haka shi yasa ba za mu iya mu yi magana kuma a Najeriya a ji mu ba don ba a son ma a yi da mata amma kuma aka ce me aka ce for the people
by the people
Who are the people mu ne people din ai kowane namiji mace shi ta haife shi kowane namiji ai yana da mace a bayan sa ya auri mace sannan kuma fatan shi shine ya haifi ta mace don shi ma haifi ne yakan ce da ka haifi gwamna gara ka haifi matan gwamnoni da yawa tukunyan ka tsaf miyan ka kullun da manja kuma ba ƙarya bane kowa ya san da wannan domin komai rashin imani ya ta mace tana da tausayi to sannan kuma yau sai a zo a ce an take ma mata yanci a Najeriya saboda siyasa ai bai yi ba in ana son siyasa ya geru a Najeriya wannan rawan a yadda a yi shi da mata don mu bada kyakkyawan shawara inda zai farke a samu a dinka shi da sauri kar ya farke inda zai baci a samu a gyara shi domin kar ya lallace
to ene bari zo wurinki yanzu an kalubalance ku ne fa an ce duk waɗannan surutan da kuke kawai surutu ne ba ku fito kun nuna gaskiya kuna son waɗannan mukamin ba ke ta yaya za a yi a gyara
wannan da ya fada ina ne a duniya gaba daya ko manyan demokratiya kamar America da Russia da China da sauran abubuwa karfi ne ake yin da shi ba gaskiya ne an tsaya da gaskiya na da yawa na kudin da ana magana da yayi kuna kawo kudi cikin siyasa nan ba kudin Najeriya bane kudin dukkan mu ne so wannan da kana fada kana so ne mata su ji haushi amma ba za mu ji haushi har mu zo muna inda matashi suna yin ba mun yi aikacin kokarin mu mun lura da yaran ku mun nuna cewa an ba mu kudin kun ba mu kudi mun aje da kyau kin gani ita in tuna bukatun abun da ita shi wanda ya karbuta ya fada speaker bankole ya ce wallahi ku yi hakuri abun ba mu ji dadi cewa ita mace bane shi ya sa muka yi wannan mun yi mata magudi bata yi sata ba kun ganta ta da hannuwa ka tana ta munna ba maganan da zani kuma wa suka kwashe kudin nan ba maza ne suka kwashe suka bata ba ajiya ba mace da tana da zuciya ta kwashe kudi wai za ta je ta yi meye da shi ba mu da wannan zuciyan mu dai abu da muna faɗa har yanzu don zaman lafiya na Najeriya don cin gaban Najeriya don yanzu kun gani cewa bashi kuka ci tun 1948 din shekaru nawa in kuna bin bashi don kun ce kun je wurin kun cika takardu kun rubuta dukkan shugabannin kasar mu sun rubuta cewa wannan siyasa komai da zamu yi komai da za a raba ko kudi ne ko taki ne ko kuma laka ne komai da kuna son mu raba zamu raba shi zai zama 35% minimum 35 to gashi har yanzu ba kuma samu abun nan goma ba ba bashi kuka ci ba mata suna bin ku bashi dan ya kamata ku zo na ku ce to ya ne za a yi wannan bashin da aka ce mutane suna cewa democratic deficit yanzu noye na wurin ku ku zo na ku kuma ji wannan abun tare ku koya mana ka gani duka abubuwan da za a yi a duniyan nan da cewa yanzu ya kamata mutum ya zo na ina bada abin da ake ce service ma ka san shi ka santa mu mata mun yi ko
to nan kuma zamu yi sallama da bakin namu sai mako na gaba mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu madam Ene Ede yar fafutukar kare hakokin mata da kuma egogurmaya barista Hassana Ayuba mai riga sai kuma dan siyasa a jihar Kano Nasir Shaibu Marmara da wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar a madadin su duka alheri ke muku fata alheri kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to madalla don ku muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takeici
An kammala binciken jirgin ruwan dakon kaya na farko da ke jigilar hatsi daga Ukraine, tambayan da Rasha ta kaddamar da mamayar ta karshen watan Fabrairun da ya gabata a Istanbul jiya Laraba, kuma zai ci gaba da tafiya zuwa Lebanon inda ya dosa. Daugar binciken fararen hula ta haɗin gwiwa da ta haɗa da jami'ai daga Rasha, Ukraine, Turkiya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya sun kwashe kimanin sa'o'i a cikin jirgin ruwan Razzoni na kasuwanci. Tawagar ta kasance wani bangare na cibiyar haɗin gwiwa JCC wadda aka kafa a Istanbul karkashin yarjejeniyar Black Sea Grand Initiative. Har yanzu gwajin da ake gudanarwa kan shugaban Amurka Joe Biden yana nuna cewa ɗauke da COVID amma baya jin laulayi kuma baya jin zazzabi a cewar wata sanarwa daga likitansa da Kevin O'Connor. O'Connor ya faɗa a cikin sanarwar cewa Biden yana jin daɗin motsa jiki mai sauƙi. Kafin gwajin nasa na safiyar jiya Laraba ya kara da cewa shugaban yana fama da tari lokaci-lokaci amma ba kamar na jiya ba zafin jikin Biden bugun jini adadin numfashi da kuma yawan iskar da jikinsa ke bukata sun kasance daidai sannan har yanzu huhunsa lafiya yake jiya Laraba taliban a Afghanistan ta yi Allah wadai da harin jirgi mara matuki na Amurka da ya kashe wanda ake nema ruwa a Jallo shugaban Al-Qaida Ayman Al-Zawahiri a tsakiyar birnin Kabul a ƙarshen makon da ya gabata sai dai ta ce har yanzu ba su da wani bayani game da harin da aka kai kan wanda aka auna tare da sabunta kudurinta na yakar ta'addanci. Ƙungiyar ma'aikatan jinya ta Malawi ta bugaci shugaban ƙasar Lazarus Chakwera da ya bar ma'aikatan jinya kusan 2,000 don su yi aiki a ƙasashen Amurka da Saudiya bayan da gwamnati ta bayar da umarnin dakatar da shirin. Ƙungiyar ma'aikatan jinya da ungozoma ta Malawi NONM ta sanar da shirin ne wata guda da ya gabata inda ta ce an tilasta ma'aikatan jinya yin aiki a ƙasashen waje saboda yawan rashin aikin yi a Malawi.
To madalla a gaishe ka masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauke kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi wato za mu zo muku da wani sabon shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Domin sake sauraron wannan shirin da masu sauran shirye-shiryenmu sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo voahausa.com kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Jimmy. Ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi. Da misalin ƙarfe 8 na safiyar nan. Assalamu alaikum.